Sashen Hausa na Muryar Amurka yake magana da wannan safiyar Alhamis 5 ga watan Afrilun shekarar 2018 akan mitoci 40, 49 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalal da Niya. Sai kuma Alfa Radio a birnin kuma su na kasar Ghana. Yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da wannan safiyar. Baba Yakubu Makeri ne tare da Ladan Ibrahim Ayawa za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin kafin ku ji rahotannin mu ga kanin labarai.
Hukumar zaben kasar Saliyo ta bayyana Brigadier General Julius Mada Biyu mai ritaya a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban kasar zagaye na biyu. An yi gangamin tunawa da zagayowar ranar da aka kashe sanannen dan kare haƙƙin bil'adama nan Reverend Martin Luther King Jr. Shugabannin kasashen Turkiya, Iran da Rasha sun yi wani taron ganin an kawo ƙarshen yaƙi a Siriya.
To bayan kun gama jin labaran za ku ji cewa shugaban ƙaramin hukumar Koko Bese a jihar Kebbi, Shu'aibu Ibrahim Koko ya yi murabus lamarin da mutane suka bayyana al'ajabinsu. To ko menene hukumomin Kebbi ke faɗi?
Idan mutum ya yi wannan abin da demokuraɗiyya ta tsara ne ya yi. Ko ba sai ka matsa mutum inganci ya yi don ra'ayin rai ne ka ce dole sai ya faɗa ma me ya sa.
To mutanen yankin Sarkin Fawa a jihar Neja sun bayyana fargabansu da kwashe sojoji da gwamnati za ta yi daga wannan yanki abinda suka ce zai iya maido da barazanin tsaro a yankin.
Muna roƙon gwamnatin Najeriya da shugaban sojoji na Najeriya, muna roƙon arziki waɗannan sojoji a dakatar mana da su.
Sun wuce me kuke ganin zai?
In mun sun wuce a to ai mu zama bai gan mu ba, dole ne mu tashi mu bugar.
To bayan haka Alheri Grace Abdu kuma na tafi da shirin ta na domin iyali, amma duk sai bayan kun sha labaran duniya.
Masauri assalamu alaikum. A Saliyo, hukumar zaben kasar ta bayyana Brigadier General Julius Mada Biyu mai ritaya a zama wanda ya lashe zaben shugaban kasar zagaye na biyu. Mada dan jam'iyyar hamayya ta SLPP wato Sierra Leone People's Party ya samu nasara ne da kashi 52 cikin 100 na kuri'un da aka kada. Shugaban hukumar zaben kasar Mohamed Kante wanda ya bayyana sakamakon zaben a daren jiya Laraba ya ce dan takarar jam'iyyar dake mulkin kasar gabanin zaben Samura Kamara ya samu kashi 48 cikin 100. Tun da aka rantsar da sabon shugaban kasa a daren jiya Laraba bayan da aka ayyana shi a zama wanda ya lashe zaben. A ranar 7 ga watan jiya ne aka yi zaben karo na farko saboda ba a samu dan takarar da ya sami fiye da kashi 50 a cikin 100 na kuri'un da aka kada ba. Wannan yasa aka tafi zagaye na biyu a ranar 31 ga watan jiya. Duk da yake an yi masa kisan gilla, amma ya bar muna kyakkyawan halayensa na tsara adalci su tabbatar da zaman lafiya, inji shugaban Amurka Donald Trump wanda ke magana jiya Laraba game da gurzon yakin kare yancin bil'adama Reverend Martin Luther King a zagayowar ranar da aka yi masa kisan gilla a shekaru 50 da suka wuce a lamarin da ya auku a birnin Memphis a jihar Tennessee. Kashe King da aka yi a shekarar 1968 wanda ya biyo bayan kisan da aka yi wa shugaban Amurka John F. Kennedy a shekarar 1963 da kuma gurzon yakin kare haƙƙin bil'adama Malcolm X a shekarar 1965, waɗannan sun haifar da zanga-zanga a wasu manyan biranen Amurka ciki ko har da nan Washington DC da Baltimore da New York da Detroit da Chicago da birnin Kansas. A jiya Laraba a nan Washington DC masu zanga-zanga sun shiga jerin waɗanda suka yi maci cikin lumana daga hasumiyar tunawa da shi King ɗin har zuwa babban dandalin taro na ƙasa a nan fadar Amurka. A birnin Memphis ma an yi gangami domin tunawa da Dr. King tare da masu jawabi ciki ko har da ɗan takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar Democrat Bernie Sanders, wakilai daga ƙungiyar baƙar fata, 'yan majalisar dokoki ta tarayya, shugaban addinai da na ƙwadago. A wani yunkurin ganin an kawo ƙarshen yaƙi da ake yi a Siriya, Shugaban ƙasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya karɓi baƙuncin takwarorinsa na ƙasashen Iran Hassan Rouhani da na Rasha Vladimir Putin a jiya Laraba a wani taron ƙasashe uku zagaye na biyu. Iran da Rasha da Turkiya waɗanda su ne manyan masu goyon bayan sassa daban-daban na ɓangarorin da ke gaba da juna a rikicin na Siriya har na tsawon shekaru 7 ana fafatawa. Da mamaki a ce kewaye ƙawaye ne domin samun zaman lafiya, sai ƙara bayyana yake yi kowane daga cikin shugabannin yana kallon takwaransa a zaman mai tasiri wajen kawo ƙarshen wannan faɗan, kuma kowa na son a cimma burinsa a yankin. a ƙarshen taron kolin shugabannin da suka halarci taron sun yi alƙawarin za su mai da ƴan gudun hijira daga Syria. Wannan alƙawari tana da ma'ana ainun ga hukumomin da ke birnin Ankara ganin an tabbatar da mafaka ga kimanin ƴan Syria miliyan 3 waɗanda rikicin ya tilastawa barin mahallansu. A taron da suka yi cikin siri, rahotanni suka ce shugaba Rouhani na Iran ya matsawa shugaba Erdogan lamba da ya mika bangaren Siriya da ya kame ga gwamnatin kasar ta Siriya, abinda farko Turkiya ta ce ba zai yiwu ba, sai dai kuma sun ci matsaya wajen sukar rawar da Amurka ke takawa a wannan yakin. Yanzu dai shugabannin sun amince su sake gudanar da wani taro a Tehran, babban birnin kasar Iran din. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. A jiya Laraba, Sin ko kuma China ta bayyana aniyarta na ƙara kuɗin fito ko haraji da ya kai dala biliyan 50 akan kayayyakin da za a shigo da su daga Amurka, a zaman martani akan irin wannan mataki da Amurka ta ɗauka kan kayayyaki daga ƙasarta. Wannan matakin dai zai ƙara kuɗin fito da kashi 25 akan kayayyakin Amurka 106 da suka haɗa da waken soya da jirgin sama da motoci. Ma'aikatan cinikayya da masana'antu ta ƙasar ta China ta ɗauki wannan matakin ne dai ƙasar da sa'o'i 11 bayan da Amurka ta bayyana ƙudurinta akan kayayyakin ƙasar ta China. Sai dai ma'aikatar ta ce batun koyaushe wannan sabon harajin zai fara aiki ya dogara ne akan ranar da na Amurka ya fara aiki da sabon harajin da ta bayyana. Yiwuwar rikici ta fuskan kasuwanci tsakanin kasashen biyu mafi ƙarfin tattalin arziki a duniya ya tada hankalin masu zuba jari, domin haka ne ma kasuwar ta hannayen jari ta Amurka ta fara hada-hadar a wunin jiya da faduwa. A karon farko cikin shekaru 35 za a bude gidan sinima a ƙasar Saudi Arabia. Ana sa ran bude gidan majigi a ranar 18 ga wannan watan da muke ciki. Kamfanin nan mai harkokin nishadi mafi girma a duniya AMC ya faɗa jiya Laraba cewa hukumomin ƙasar Saudiya sun ba shi lasisin buɗe gidajen majigi 40 a manyan biranen ƙasar 15 cikin shekaru 5 masu zuwa idan Allah ya kai mu. Ƙasar wadda aka sani da masu ra'ayin riƙau suna da waɗannan gidajen majigi a shekaru 40 da suka gabata, amma manyan maluma suka tilasta ganin an rufe su. Bayanai daga shugaban kamfanin AMC Adam Aron sun tabbatar cewa gidan majigin ba za a nuna bambancin jinsi ba kamar yadda ake tafiyar da sauran wurare, amma akwai lokuta da za a ware domin nuna fina-finai ga jinsi ɗaya. Wannan yunkurin na sake buɗe gidajen sinima wani ɓangare ne na bunƙasa tafiyar da zamani da Yarima Mohammed bin Salman ke hankoran yi, musamman wajen kashe kuɗin cikin gida a wannan yanayi na faɗuwar farashin man fetur a kasuwannin duniya. Dama dai ƙasar ta Saudiya an san su da kallon kafofin yaɗa labarai da shirye-shiryen nishadi da al'adun ƙasashen yammacin Turai. Duk da yake gidajen sinima ‘yan ƙasar suna kallon fina-finai daga Hollywood da shirye-shiryen talabijin na baya-bayan nan sosai a gidajensu, kuma abu ne da suke hira a kai sosai lokaci-lokaci.
Ladan Ibrahim a yau kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, shugaban karaman hukumar Koko Bese a jihar Kebbi Shu'aibu Ibrahim Koko ya yi murabus, lamarin da ba a saba gani ba a kasashe masu tasowa. To ko menene musabbabin wannan murabus? Ga dai Murtala Faruku Sanyin na da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
Rahotanni daga jihar ta Kebbi dai yana cin karo da juna ne dangane da musabbabin yin murabus din na shugaban karamar hukumar mulki ta Koko Bese Shu'aibu Ibrahim Koko, yayin da wasu ke cewa shugaban ya ajiye mukamin nasa ne saboda wawure kudaden kananan hukumomi da gwamnatin jihar ke yi, lamarin da yasa yake jin ba zai iya tafiyar da lamuran karamar hukumar ba da kudade kalilan da ake basu. Wasu kona cewa ya ajiye ne saboda yunkurin tsige shi da kansilolinsa suke yi. Wasu rahotannin ko cewa suka yi shugaban karamar hukumar bai aminta bane da yadda ake basu umarnin karkata akalar kudaden kananan hukumomi ya zuwa asusun ajiyar banki na kanin gwamnatin jihar. Nayi ta kokarin tuntubar shugaban karamar hukumar mai murabus, to amma hakan bai yiwu ba, domin ko nayi ta kiran wayar sa ta salula da aikewa da sakonni ba amsa, inda daga bisani ma wani na hannun damansa ya ce da ni yayi alwashin ba zai zanta da yan jarida ba akan lamarin. To sai dai an dora hoton bidiyon shugaban karamar hukumar a ofishinsa yana zaune rike da alkur'ani mai girma a lokacin da yake bayar da takardar barin aikin nasa ga wasu da ba a nuna ba a hoton, inda kuma ya yi musu bayani a gajarce.
Allah ya taimaki jihar mu ta Kebbi, mai bima gona Allah ya taimake shi. Ina godiya ga bayan Magunde, Allah ya nishi nasa wannan. Kuma ina nan tare da gwamnati, ina da'a da ladabi da biyayya, ina shugabanci ne kawai ba na yawa.
Akan haka na tuntubi kwamishinan da ke lura da ma'aikatan lamuran ƙananan hukumomi ta jihar Kebbi, Garba Muhammad Dandiga, ko sun sami labarin matakin na shugaban ƙaramar hukumar?
Eh, mun samu dama takardar da ya rubuta wadda ta nuna ya ajiye bisa ga ƙashin kai ne. To, sashi na 19 na dokar ƙananan hukumomi ita ta ba mutum damar shi wannan wanda ya je rayuwar ƙashin kai ne ya ajiye. Kuma ita ta ba da dama in na cire mutum an kai.
Idan aka yi la'akari da cewa lokaci ne na siyasa da demokuraɗiyya, kuma kasancewar sa ɗan jam'iyyar APC da ke mulkin jihar, ko kun damu da ku binciki dalilin sa na ajiye aikin?
A'a, ai wannan demokuraɗiyya da kansa duk ita ce take gudanar suwa. Idan mutum ya yi wannan abinda demokuraɗiyya ta tana gane ya yi, ko ba sai ka matsa mutum in ce ya yi don ra'ayin rai ne ka ce dole sai ya faɗa ma me yasa.
To, akwai rahotanni da dama da ake bazawa na cewa ya ajiye mukamin nasa ne saboda wasu al'amura na ba daidai ba, da kuma almundahana da ake yi da kudaden ƙananan hukumomi a jihar.
Ba mu ji wannan ba.
Baka ganin wannan kamar wani cikas ne ko kuma naushi ga jam'iyyar APC mai mulkin jihar, musamman yanzu da aka tunkari zaɓe, ganin cewa ana zargin aikata ba daidai ba da kudaden ƙananan hukumomi?
Na wada ba wannan magana in gare ta ne za a ji magana ni ban ji ta ba, saboda haka ba zan sharhi akan abin da ban ji ba.
To, ku kun karɓa tare da amincewa da murabus din nashi?
Ai, duk abin da mutum ya yi akwai abin nan ƙa'idojin da ake bi na gudanarwa na aiki. Sai an saka su lokacin ne za a yi bayani akan al'amuran yadda.
Shu'aibu Ibrahim ya ajiye mukamin nasa ne na shugaban ƙaramar hukumar mulki ta Koko Bese ne watanni 9 kacal da rantsar da su bisa wa'adin mulki na tsawon shekaru 2, bayan da aka zaɓe su su duka a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar APC mai mulkin jihar. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
Ai, mulki ni kima ce ta Allah, sannan shi ne hanyar halaka. In ka yi adalci shugaba, to Allah za ya saka maka. To Allah ba shi da famaka, adalcin nan a bayyane yake, je malamai su bude maka, ni matalaka wanka hidima, Allah ne ba ya da famaka.
To, madalla a gaida Murtala Faruk Sanyin na. Mutanen yankin Sarkin Fawa jihar Neja, musamman al'umman zazzaga, sun bayyana matuƙar tsoronsu na komawa ga matsalolin tsaro a yankin biyo bayan sanarwar da gwamnati ta yi na kwashe sojoji daga yankin. Ga rahoto Mustapha Nasiru Batsari akan haka.
A ranar Alhamis ɗin nan ne za a kwashe sojojin da ke atisaye a dajin da ke yankin Sarkin Fawa a jihar Niger, Nigeria. To, sai dai kwashe sojojin ya jefa al'ummomin da ke zaune a yankin cikin wani yanayi na tashin hankali, saboda yadda 'yan bindiga da masu garkuwa da mutane ke cin karansu ba babbaka a yankin. Mutanen da ke zaune a ƙauyen Zazzaga, ɗaya daga cikin garuruwan da lamarin ya shafa, sun ce kwashe sojojin zai jefa su cikin mawuyacin hali, kamar yadda suka yi ƙarin bayani.
Sunana Garba Audu, Sarkin Hausawa, Zazzaga. Wannan halin da muke ciki shine muna roƙon gwamnatin Najeriya da shugaban sojoji na Najeriya, muna roƙon arziki waɗannan sojoji a dakatar mana da su.
Sun wuce, me kuke ganin zai?
In mun sun wuce, a to ai mu zama bai gan mu ba, dole ne mu tashi mu buggar.
Dacan kamar garuruwa ne mutanen wurin suka tsere.
Wallahi, garin da suka tsere kaga akwai yanyi. Jumla gari 10, ƙauyuka 10 wanda yake sun tashi duka kango ne.
To, shine muke roƙon muke kai kuka zuwa ga gwamnatin tarayya da babban komanda na sojojin Najeriya. Muna neman taimako da ɗauki a taimaka mana sojojin nan a gaskiya, to a ban mana su a garin nan na Zazzaga. Muna da tsananin buƙatar haka, aƙalla ko da a ce zuwa a ce a samu a yi noman nan a kwashe.
Muhammadu Mai Gero, Zazzaga. Saboda haka muna neman ku 'yan jarida ku taimaka mana wannan magana namu ya isa wajen mai girma shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, zuwa ga shugaban sojojin Najeriya gaba ɗaya su taimaka mana saboda girman Allah. In ba haka ba lalle dole ne mu bar wurin nan dole chiles.
Dan majalisar dattawan Najeriya mai wakiltar gabashin jihar Niger, Senator David Umaru ya bayyana girman barnar da ɗan bindigan suka yi a yankin a ɗan kwanakin da suka gabata.
Abinda aka riga aka fadi anan yanzu an kashe mutane fiye da 40 kuma kudaden da aka karba musu fiye da miliyan 10 a zazzaga kawai banda barnan amfanin gona da aka yi ta yi da kuma kona gidaje.
A yanzu dai gwamnatin jihar Niger ta ce ta yi shirin maye gurbin sojojin da wata gamayyar jami'an tsaro da suka hada da ƴan banga civil defense da ma wasu sojojin domin tabbatar da tsaro a yankin. Kamar yadda mai bayar gwamnatin jihar Niger shawara akan sha'anin tsaro Colonel MK Mai Kundi mai ritaya ya yi mun bayani ta wayar salula. Tun a ranar 27 ga watan Janairun wannan shekara ne dai aka tura waɗannan sojoji a yankin a wannan daji mai fama da ƴan bindiga domin gudanar da rawar daji ko kuma atisayin soja, al'amarin da yasa ƴan bindigan suka yi ta kansu. Mustapha Nasiru Batsari, Murya Amurka, daga Mina a Najeriya.
Kali an samu tudanya da juna ma ta tana zaman lafiya ka babu misali.
To madalla a gaida Mustapha Nasiru Batsari, wadannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ko karfe 1 ne da minti 16 da dare, ga shirin mu na gaba.
Ya Allah ya Allah na roka, Allah ni kai ne na roka baro ki ka tonka huiba ku jama'a tambaya nike da ku jama'a tambaya nike da.
Masu saurari assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Kungiyar Boko Haram tana ci gaba da rike Liya Sharibu, dalibar makarantar sakandaren Dabci guda ɗaya tilo da ta koma da ita sabili da taƙi musulunta, bayan dawo da sauran ƴan matan da suka rage da rai makonni biyu da suka wuce. Wannan na faruwa ne ana sauran kwanaki 9 a cika shekaru 4 da sace ƴan matan sakandaren Chibok, da har yanzu kungiyar ke rike da 112 waɗanda babu tabbacin inda suke ko suna nan da rai duka ko kuma halin da suke ciki. Za mu ci gaba da bin diddigin waɗannan lamura. A yau shirin domin iyali ya samu hira da Dr. Binta Jibril Wudil, likita a asibitin yara na birnin Kano, ɗaya daga cikin waɗanda suka gabatar da mukala a taron Bita da cibiyar nazarin harkokin jinsi ta Jami'ar Bayero ta shirya kan hakkin ƙananan yara da ake yi wa fyaɗe. Wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari ya nemi sanin abin da yasa ake ɗaukar lokaci kafin hukumta waɗanda ake zargi da cin zarafin ƙananan yara, musamman waɗanda ake yi ma fyaɗen. Sai ta bayyana cewa
cin zarafin ƴa mace yana da wahalar tabbatarwa a kaman asibiti, saboda abin da yake faruwa na farko dai wani lokacin ba za a kawo yarin a taki sanda abin ya faru ba, kuma in ba a kawo yaro a taki sanda abin ya faru ba wurin yana warkewa, amma akwai wani rauni da yaro ko yarinya ta ji, saboda wurin akwai jijiyoyi da suke bada jini nan da nan, kwana 4-5 suka ga wuri ya warke kamar ma ba abin da ya faru. So kaga idan kaga yaro a wannan lokacin yana da wahala ka tabbatar, kuma a gaskiya a wannan lokacin ma sai kaga ba wani abu da yake faruwa, saboda abin da yake faruwa idan wani abin tsoro ya samu da ɗan adam, wani zai iya furgita ya kokarin ya gudu ya ta turje-turje, to irin wannan shine zai sa mutum ya samu raunuka, to wannan su ne za a iya ganewa da wurin asibiti. Wani kuma saboda idan tsoron ya yawa sai kusan a ce mutum sai ya sume ko ya sandare, so idan baka yi motsi sosai ba ba wani struggle, to kaga yarinya ko an mata faɗi za a iya mata faɗi ba ma tare da ta samu wani ciwo ba, saboda bata yi wannan bata yi turjiya ba, kamar ta sume haka ko ta sandare a ce mutum ya zama in shock din. So idan haka ta faru, so abin zai iya faruwa ba tare da ta samu wasu rauni ba. Saboda haka idan aka ma irin wannan asibiti kaga ba lalle kaga wani abu cikakke ba. Babban abin da muka fi dangana da shi shine ka tambayi daki-daki, a tambayi yarinya ko yaro abin da ya faru, a ringa tambayanta, a sake tambaya, a tambaya ta haka mutum zai gane gaskiyar abin. kuma a gaskiya bincike ya nuna cewa da wahala yaro yi ƙarya ya ce wai an mishi fadi.
To amma doctor, idan haka ne tunda yawancin an je wannan batu an kashi gaban kotu da shaidar ku ko abin da kuka rubuta ake dogara. Idan kuka ce ba ku ga rauni ba ko wasu alamu da suka tabbatar da wannan al'amari da ake zargi misali a jikin shi yaron ko yarinyar, bayanai ne kenan kuka yi amfani ko dogara da su, kuna cewa kun gani ko kuma a'a kawai ta fuskar rahoton ku kuna rubuta cewa ta fuskar ta sigar bayanai ko kuka gano cewa an yi?
Na'am, to kaga idan baka ga abun za ka iya ƙarya ka ce ka gani ba. So yawanci muna rubuta mu ce gashi mun yi ma yarinya ko yaro interview gashi abin da ta ce, amma da muka duba muka yi abin da ake cewa physical examination ba mu ga komai ba. So a ƙarshe za mu iya ba da abin da ake cewa conclusion, mu ce duk da cewa ba mu ga wani rauni ba, amma wannan ba zai hana mu cewa lalle an ci zarafin yarinya nan ko an ci zarafin yaron nan.
To kamar da na faɗa, kotuna suna dogara da abin da ku likitoci ke faɗa ne a dangane da batu da ake zargi yawa kana. Irin wannan amsar da kuke bayarwa ta isa shaida a wanzar koko a tabbatar da wannan al'amari?
To gaskiya yawanci sai kaga kotu ba sa ɗaukan irin wannan idan dai baka ce ba. To amma shi yasa kullum muke kokari mu wayan musu da kai cewa ba a yawancin lokuta, musamman idan ba a kawo yaro ko yarinya a take a san da abin ya faru ba, ba lalle ka ga wani abu burin yana warkewa nan da nan. To shi yasa muke so kotuna su ringa la'akari da wannan. Wani lokacin idan an kira mu kotu ko ne an taɓa kira na kotu kuma na tsaya a gaban alƙali na mishi bayani na ce ni a iyakan kaina ne na tabbatar cewa yarinyar na an ci zarafinta. So lokacin haka ta faru alƙalin suna yadda. So dole mutane su gane cewa shi irin wannan shi ne abin da ake cewa sai an samu abin da ake cewa forensic evidence. Watan shi ne hanyar a duba gaban yarinyan ko yaro a ɗan karci gaban ko ta haka za a samu ko da gashin wanda ya mata wannan abu ko wani ruwan jikin shi ko wani abu wanda aka ce aka yi wannan DNA testing ɗin. To kaga shi wannan za a iya tabbatar.
Yawa dama a nan wannan gaban da ke cewa wasu daga cikin mahalarta taron ɓangaren iyaye sun kawo shawarar kamata ya dinga a samar da waɗannan mashinan na forensic mashina ɗin da za a tabbatar da wannan. Iya wannan bayanai da kuke samu daga bakin yaran da abin shafa kenan kuke dogara?
Yawanci shi muka fi dogara da shi kuma kamar yadda na faɗa wani lokaci idan har yaron ko yarinya sun samu rauni, to in kaga wannan shi yafi karfafa mana madogara masu in akwai rauni wannan za mu iya faɗa mu ce ga abin da ya faru ga abin da ya faru. To amma wani lokacin kamar yadda na faɗa ba lalle a ga waɗannan raunin
ba. Kenan samar da waɗannan mashina na forensic machine zai taimaka kenan wurin ma a dinga warware wannan batu na zargin cin zarafi da yi wa yara rauni ta hanyar sa?
Kwarai da gaske, kaga muna da wannan shi ne zai iya tabbatar cewa abin ko ya faru ko bai faru ba. Yanzu kaga misali na ga jihar Lagos kwanan nan su sun yi wannan kokarin sun bude irin wannan ɗakin gwaje-gwajen. Sun bude forensic lab yanzu a Lagos, so muna fata Kano ma mu samu a yi mana irin
sa. To shi komai daɗewa da faruwar abin yakan nuna alama cewa an yi kenan?
A shi ma fa ba komai daɗewa ba. Amma kaga kaman a kusan da na samu wani case an yi wurin dai kwana uku kwana huɗu, amma iyayen sun yi ƙoƙarin cewa hatta kayan da suka cire ma yarinyar wanda akwai jini a jiki akwai alaman maniyyi haka sun kawo lokacin ya riga ya bushe. To mun kaga iya abin da muke da shi ba za mu iya ganin komai ba, amma da a ce akwai wannan forensic lab din tunda ba a riga an wanke kayan ba in aka duba za a gani. To amma shi ma idan ida kuwa to irin wani kaya za a iya gani, amma kamar a jikin mutum ne an samu kwanaki kamar in ya wuce kamar gaskiya kwana uku shi ma zai wahala a samu na.
Lazikin ce mana kin je kin taba zuwa kotu, amma galibi ana zargin ku da ku likitoci cewa kuna tsoron zuwa kotu don ku tabbatar da shaidar irin wannan al'amari musamman tunda kuna da kalubale na batun ba ku iya gano rauni din nan da wuri musamman ya dau lokaci. Me yasa ne ba ku so ku je kotu?
Well, ba wai ba masu mu zo kotun bane, yanda abin yake faruwa ne ka san duk wanda bai taba zuwa kotu ba. So wani lokacin kada kan dan ji tsoro irin a tsira kadin nan ko ni ma da naje da dai ba wani matsala, amma ina shiga wannan witness box din da ake faɗa sai naji gaba na yana faɗi saboda mun taba shiga sai a lokacin. So kaga wani lokacin na farko shikenan. Dalili na biyu kuma musamman idan baka da wani makamatar TV a ce yarin da aka yi maka hadu ba kuma baka samu wani rauni ba waye to shi ma wannan yana sa ka kadan su ce to yanzu kaje kotu ma me zaka ce saboda kai da ka duba duk da cewa biyo a cikin ran ka kai da cewa an ci sarrafin yarin amma kuma kai da ka duba ta baka ga wani komai ba to kaga irin wannan sai sa ka ji tsoro kuma akwai wani lokacin shi ma irin a ce kawai dai abin da yarin yanzu ta fada kuma kai akan kanka kana dan jimami anya abin nan gaskiya ne ko ba gaskiya bane ka san haka ta kan faru tunda ba da wani makama tartibi musamman saboda wani kusa ga sai ba mutane da faru abin fa za ka ma yaro ko yaro komai ya riga ya gama canzawa irin to shi sa lokacin so tsoran irin wannan abubuwa sukan sa cewa abu
da kuma zancan je ka dawo
yawa da kuma zancan kamar ni bana ce an ce zo kotu bana manta aka ce zo karfe 9 amma insha Allah kotun ba a fara sitting ba sai wurin 12 rana to kaga da nayi gajiyar hakuri da kawai sai in tashi in tafi ta tun tare nake zaune ina jira ba kira ba sai wurin 12 rana
to amma bayanan da ya kamata ku dinga mikawa bayo kota yi makamancin wanda kuka samu ne daga bakin yaran da kuka yi wa interview wata kila ko
eh haka ne
to idan mutum misali likita ya gamsu da wannan bayanan yayi amfani da hanyoyin sa na psychology da waye ya gamsu cewa amsoshin da yaron ya bashi da baki ko yarinyar ta bashi da baki haka ne me zai sa kuma yazo ya dinga tarraddin fada kotu
ido kamar nan ga ka san dan adam in kotu wuri ne da kana ganin wurin da ake kai masu laifi baka saba zuwa ba shi yasa lokacin kake danji
abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako mai zuwa idan madaukakin sarki ya nuna mana ku ji mu da wani sabon shirin yanzu a madadin bakuwar tamu Dr. Binta Jibril Wudil likita a asibitin yara na birnin Kano da wakilin mu Mahmud Ibrahim Kwari da ya bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin sai kuma Solomon Abu da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri kada ku manta kuna iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafin mu na internet voahausa.com dalheri
kai mata sune duniya sune dadin duniya mata sune duniya sune sarakan duniya komi dan su muke ashe mu maza bayu
to madalla a gaida alheri Grace Abdu da wannan shiri da ta gabatar mana yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo labarai amma wannan karin a takaice
asaliyo hukumar zaben kasar ta ayyana Brigadier General Julius Mada Biyo mai retire a zaman wanda ya lashe zaben shugaban kasar zagaye na biyu Mada dan jam'iyyar hamayya ta SLPP wato Australian People's Party ya sami nasara ne da kashi 52 cikin 100 na kuri'un da aka kada shugaban hukumar zaben kasar Mohamed Conte wanda ya bayyana sakamakon zaben a daren jiya Laraba ya ce dan takarar jam'iyyar da ke mulkin kasar gabanin zaben Samora Kamara ya samu kashi 48 ne cikin 100 duk da yake an yi masa kisan gilla amma ya bar mu da kyakkyawan halayyarsa na tsara adalci da tabbatar da zaman lafiya inji shugaban Amurka Donald Trump wanda ke magana a jiya Laraba game da gurbin yakin kare haƙƙin bil'adama Reverend Martin Luther King a zagayowar ranar da aka yi masa kisan gilla shekaru 50 da suka wuce al'amarin da ya auku a birnin Memphis a jihar Tennessee kashe King da aka yi a shekarar 1968 wanda ya biyo bayan kisan da aka yi wa shugaban Amurka John F. Kennedy a shekarar 1963 da kuma gwarzon yakin kare haƙƙin bil'adama Malcolm X a shekarar 1965 waɗannan sun haifar da zanga-zanga a wasu manyan biranen Amurka ciki ko har da nan Washington DC da Baltimore da New York da Detroit da Chicago da birnin Kansas a wani yunkurin ganin an kawo ƙarshen yakin da ake a Syria shugaban ƙasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya karbi bakuncin takwarorinsa na kasashen Iran Hassan Rouhani da na Russia Vladimir Putin a jiya Laraba a wani taron kasashe uku zagaye na biyu Iran da Russia da Turkiya waɗanda su ne manyan masu goyon baya na sassa daban-daban na ɓangarorin da ke gaba da juna a rikicin na Syria na tsawon shekaru 7 ana fafatawa da mamaki a ce kawaye ne domin samun zaman lafiya sai dai wannan sai ƙara bayyana yake kowanne daga cikin su yana ganin takwaransa a zaman mai tasiri wajen kawo ƙarshen wannan yaki
da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai can da hantsi za a ji mu dauke da wani shirin kafin mu yi sallama muna taya Malam Adamu kakan talle da Alhaji Yakubu dan Kwairo murdan daure aure ƴaƴansu Abubakar Adamu da Zainab Yakubu wanda za a yi a ranar Asabar 7 ga watan Afrilu da safe karfe 10 kenan a gidan Alhaji Yakubu dan Kwairo bayan kasuwar a garin Gombe a jihar Adamawa da kuma taya iyalan wato Malam Suleiman Isa da Alhaji Inuwa Baptel na daure auren ƴaƴan su Aliyu Suleiman da kuma Amina Inuwa da za a yi shi ma a ranar Asabar din wato a bayan kasuwar garin Gombe a gidan Alhaji Inuwa. To Allah ba da zaman lafiya a madadin kowa da kowa, baba ya ku makirki sallama, sai anjima.